domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa bijiyoyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a shirin farko na shekarar nan ta 2023 za mu duba lamuran tarbiyya ne da taimakon da a tarihi aka san jama'ar arewa da yi karfafa irin waɗannan kyawawan al'adu masu kyau za su taimaka wajen rage kuncin talauci kyautata makwabtaka tallafawa marayu da sauransu Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da ya shahara wajen jagorantar kungiyoyin arewa har ma da rubuta baituka kan darussan tarbiyya ya duba yanda lamuran suke a baya daga nan zamu shigo da Malam Aliyu Said Gamawa da ke rubuce-rubuce na nasihar jan hankali musamman ma a yanar gizo
arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi
farko ga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido
babu wata al'umma face zaka samu a cikin ta akwai waɗanda suka fi karfi akwai kuma wanda suke da karancin karfi kuma babu wata al'umma a duniya ko mi cigaban ta da zaka je ka samu ba a sadaka da ciyarwa ga wanda ba su da shi shi yasa harkar ciyarwa ta zama wata al'ada dabi'a wacce al'ummomi a ko ina suke ji da ita kuma mu da muke arewacin Najeriya wani abu ne da yana cikin wato tsarin al'adun ko mu da muke kanana mun tashi mun ga yadda a cikin al'umman mu ake tsarin taimakawa marashi ta yadda misali zaka tashi kaga zai yi wuya kaga mutum magidanci wai yana cin abinci a cikin gidansa zaka ga akwai wuraren cin abinci tare da ya dawo daga gida da magrib zai cire babban rigansa ko ya shigar gida da kansa ya fito da kananan kaya ya zo ya zauna a majalisa kaga ana fito da kwanuka daga kowane gida ta yadda ba za ka ma fahimci wani gida ne ba a girki ba domin idan an zo cin abincin mutum shida ne ko bakwai ko takwas za su ci abinci a kwano daya in an zo a dauko wannan kwanon wannan wace miya ce kaza ana ci don haka wanda bai kawo ma wasan bai kawo ba da haka asirinsa a rufe zai ci abinci ko da ba a yi girki a gidansa ba haka kuma za ka ga gidaje idan aka yi girki idan akwai mutum 10 a gidan to zai yi wuya a yi a sa akwashin mutum 10 za a sa na mutum 12 ko za a dafa na mutum 12 ko 13 sama da haka gurgurdan karfin da ake da shi domin me saboda ana tunanin wani zai iya zuwa ba anytime a kowane lokaci kuma bai ci abinci ba zai
mana za a iya bako
za a iya yin bako bako zai iya zuwa ya ci abinci ni na tashi na gani a gidan kakanninmu da kuma gidanmu musamman ina tuna gidan kakanmu gidan mabudin Gombe inda akwai mutanen da muka tashi da su ni na dauka ƴaƴan gidan ne amma ba ƴaƴan gidan bane kuma sun bi ƴan gidan yawa kuma kowa yana da ƙwarayar abinci a gidan zai ci abinci ya koshi kuma in an zo cin abinci zaka ga tare ake cin abinci sannan banda kowa in ya dau kwanonsa ina tunawa da kyau zaka samu akwai akushi sun kai 12 ko 10 suna zaune ina tuna wannan abun suna zaune kawai sai dai idan ba wanda yazo ya dauka wanda wannan yazo ya dauka in anyi bako yazo ya dauka in anyi baki a wani wuri aka dauka akai musu wanda ya saura ayi dumamen sa anjima a ci wannan al'ada ce wacce mun tashi mun ganta kuma mu ma mun san cewa ba mu cin abinci mu kadai a gida galibi zamu zo da abokanan mu mutum ya fito da kwanon sa wannan ya dauko a zo a zauna ana cin abinci tare banda taimakawa juna yana sa dankon soyayya da juna da fahimtar juna a lokacin da ake zauna ake cin abinci ana tattauna matsalolin al'umma ana tattauna matsalolin anguwa wanda yake da damuwa kaza zai kawo za a bashi shawara wanda yake bukatan a shigo masa da wata taimakawa duk a wannan lokacin za a tattauna su wannan al'adu ne waɗanda suke da kyau maganar almajirai da ake tai a cikin al'ummarmu waɗanda suke rayuwa da ganewa in ka lura yanzu hatta irin taimakawa almajirai da ake yi da abinci yayi baya sosai ba don komai ba sai mun tausayi saboda canza salo da tsarin rayuwa da muka yi da gidajenmu haka suke a jejjere wannan kofar gidan na kusa da wannan kofa tana bude mutum zai zo ya shiga almajiri bai da iyaka ba abin da yake ka tangance shi daga shiga gida yaje ya sallama ya ce a bashi abinci yau kowane gida gate ne musamman a irin anguwannin yan boko gida za a yi da gate makeke yaro ya zo ya yi ihu daga kofar gida ba a ji shi ba mata suna can cikin gida an yi abincin ha da sauran da za a iya ba wani amma wani ba ta inda zai shigo ya gani sai ya zama ana barnar abinci ana asararta ana asararsa to wannan na daga cikin abubuwan da muka yi don haka kuma shi kuma mai gida idan ya dawo zai jacket ya rufe ya shiga da motarsa ya shiga cikin gida ya ci abinci daga shi sai iyalansa. Ni da iyalaina da matana da yarana kowa mun ci mun koshi mun rage muna tunanin zubarwa. A kofar gidanmu a makwabtanmu nan kusa ga waɗanda suke cikin yunwa wanda abincin da muka rage nan da za a dauke shi a basu su zai kashe musu yunwa. To idan har ma mun ce wannan al'adar mun kauda ita, to me zai hana mu kawo wata sabuwa da za ta maye wancan? Misali ka ce to shikenan yanzu tun lokacin da za a yi girki a gidanka goma ne a cikin gidan za a dafa abinci za a sa kwanuka guda biyu ko uku ko daya gwargwadon abin da za ka iya wannan abinci ne mai kyau da za a sa kullum. Annabinmu ya koya mana sallallahu alaihi wasallama cewa abincin mutum daya zai ishi biyu, abincin mutum biyu zai ishi mutum hudu. To ashe abin za ka iya dafa wato tsabar da ake yi ta masara na mutum biyar da ake yi a yi shi, amma akalla a ciki za a iya tsakuro kura da cokali da ɗaya ne a kowane kwano za a iya fidda abincin mutum ɗaya sai ku tura makwabtanku. Wannan ya zama na dindindin duk lokacin da aka abincin rana da abincin dare za a ɗauka a zaɓi gida ɗaya kamar akalla da za a ce za ka kai musu abinci. Kamar yadda za ka iya yi a kan matsalan almajirai, kamar yadda na ji wani bawan Allah yana magana wanda ni na yi magana a kan abin sosai saboda ya burge ni, mu ɗauki tsarin gida ɗaya almajiri ɗaya kowane gida ku yi tsari cewa akalla akwai almajiri guda daya ko wani mabukaci daya wanda shi dai kam da bayi da hali, musamman almajirai waɗanda suka baro gidan iyayensu ko don kar kai magana cewa ai rabu da su a wannan babin sa daban.
Wato irin waɗanda za a ce a iyayensu ne ba su damu da su don haka tunda haka ne ma rabu da su kawai.
To wannan babin yanzu ka masa wato bulala biyu ne, ga bulalan iyayensa da suka yi laifi ba laifinsa ba suka ɗauko shi suka kawo shi, ga kuma kai kuma ka zo kai ma kana da abin da za ka iya ce maka masa kuma ka ƙara masa.
Dakata nan dokta, yanzu ga Malam Aliyu Sa'id Gamawa da jan hankali ga matasan Arewa.
To wannan an buɗe wata kofa ne a matasa da mata da manyan Arewa da ƙanana wajen rashin ganin girman juna da samun shugabanci da yin matsaya mai kyau. Ya zama kowa yana gaban kansa, kowa za a iya buɗe baki a faɗi magana a kansa, kuma da wanda ya fahimci abu da wanda bai fahimta ba yana iya tsoma ba. Da wanda ya isa da wanda bai isa ba, da wanda ya san abin da ake ciki da wanda bai isa a ciki ba, duk a Arewa ya zamanto zai iya tsoma baki in ma ta kafar rediyo ko jarida ko social media ko wannan sai ya wargaza lamarinmu. Ba mu da haɗa kan matasa ko yara ko manyanmu. Yanzu alhamdulillahi sai tunani ya canza, ai yanzu ana samun haɗin kai, an ɗan rage wannan tsakani da aka samu na matasa da yara wajen sauƙaƙa wannan munanan maganganun da za su iya ɓata zamantakewa. Assalamu alaikum.
Akan muka labawa matasan Arewa shawara ko kuma jama'a Arewa, ba ma magana addini ba ko wasu abubuwa makamantan, me ya kamata su yi a zauna lafiya a samu abin da ya kamata a yankin Arewa?
Babban abin da yake gaban matasan Arewa shine yin biyayya ga na gaba, samun ilimi mai inganci, samun abun yi na dogaro da kai, da kuma kishin ƙasa da kyakkyawan kishin addini bisa manufa mai kyau. Matasan da suke wani yanki ba sa zaman banza irin namu, sannan suna kokarin biyayya a na gaba da su, baka jin wannan zage-zage da hayaniya. Sannan sai wanda ya san abu ne yake iya tsoma baki, in muka koyi wannan muka yi wa na gaba da mu da masu iliminmu biyayya da malamanmu da shugabanninmu, insha Allah Arewa za ta samu dace. Amma in muka zauna a haka, to za mu zo mu ne baya a tattalin arziki, mu ne baya a ilimi, mu ne a wargaje ba biyayya a juna, mu ne ba mu da manufa, mu ne ba mu da jagorancin da da yawunmu aka yi shi, kowa ya kama gabansa kuma Allah ya sauƙaƙe.
Wato akar makalla wannan abun ya samu matsala ne daga shekarun nan, tun da dai iyaye na dacen ai za a iya cewa kowa yana da sana'arsa, in karatu ne in kira ne in ma koma menene, da akwai abin da za ga gidaje sun gada.
Tarbiyya ta taɓarɓare, wasu daga iyaye don kowa da wanda ya haife shi, wasu daga 'yan siyasa saboda su cimma buri suka yi amfani da su, wasu daga tsammanin sun waye suka yi amfani da zuwan social media ya fandar da su suka ɗauki tunanin da ba nasu ba, wasu kuma dama mutane ne, ƙananan mutane, 'ya'yan ƙananan mutane, sai zama ba su san darajar babba ba su san darajar kansu ba, kuma sai zamanto shugabanninmu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa. Amma muna fatan duk Allah ya gyara mana wannan.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Yalhikaya da na shirya kuma da gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.